الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ادعوكم سركي يا داود مدرسا ولتافا خلق المؤمن. Wanda muna nan cikin bayani akan hali na goma cikin halaye nagari da ake so mumini kuma ake kwadaitarwa mumini ya safantu da waɗannan halaye, wato shine halin afuwa, yafewa, rangwame, wato ƙetararwa, aiwa mutum ba daidai ba amuna na masa, amma ya kyautata ta hanyar yin afuwa, yafewa, da rashin ɗaukar hansa. To, za dai mu tashi ne cikin shafi na 145. Nan ne ku wa mimma wa kifil afu. Nan ne? Da wuri ne? Asa? To, haka. To, ƙarshen shafi na 144. Da ke cewa wal'afu mandubun hatta ma'al kafirin al-mujrimin, ita yafewa abu ne da ake son yin sa hatta tare da kafirai masu babban laifi, wal mushrikin al-mufsidin, da kuma mushrikai mabarnata. Lakinnahu afuwul aqwiya, sai dai anan abinda ake nufi shine yafewa irin ta masu ƙarfi, ash-shuja'anil qadirin, jarumai waɗanda suke da iko, ba yafewa ta zilla ba, ba yafewa ta tsoro ba, yafewar da ke nuna saboda kawai ana da halaye na gari ne, kuma ana son a karantar da wani abu ne, ana son a ja hankali ne, ana son a nuna mutunci ne da kara irin ta addinin musulunci don jan hankali, ba wai don zilla ba, ba wai don wato tsoro ko kaskanci ba. Qala jalla sha'nuhu, Allah mai girman sha'ani ya ce, wadda kasirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'afu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Wadda kasirun min ahlil kitab, da yawa daga cikin ma'abuta littafi, Yahudu da Nasara kenan, sun so law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran, wato a ce sun so a ce sun mayar da ku, law yaruddunakum ay an yaruddukum, ina ma da za a ce su mayar da ku kafirai bayan imanin, su mayar da ku kafirai bayan kuna mu'minai, suna son haka, sun so haka, abinda suke so kenan. Hasada min inda anfusihim, domin hasada da take daga zukatansu, daga rayukansu, sun san cewa addinin musulunci da kuke a kansa, kuke riƙe da shi, shine addinin gaskiya. Sun san cewa bijirewa da suka yi ɓata suka yi, amma girman kansu da kwaɗayinsu da son duniya, waɗannan abubuwa sun hana su su musulunta, su zamanto daidai da ku, su zama ‘yan uwanku. Saboda haka sai suke son ku zama kafirai kamar su bayan imaninku, don kawai hasada. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, bayan gaskiya ta bayyana gare su. Fa'afu wasfahu, to ku yafe musu ku musu rangwame, ma'ana kada ku biye su, kada ku tanka musu, kada ku dau wani mataki a kansu, ku kyale su kawai ku rabu da su. Hatta ya ce Allahu bi amri, har Allah ya kawo lamarinsa na rinjayen addinin musulunci, har abinda ba sa son ya faru. Abinda ba sa son shine addinin musulunci ya rinjaye musulmai su samu ɗaukaka, sannan su kuma su fallasa ƙasƙanci ya mamaye su. Suna ganin wato kamar idan sun ƙibi sun ƙi goyon bayan addinin musulunci ba zai yi nasara ba, kuma za su ci gaba da riƙe madafan iko cikin addini irin yadda da suke yi. Za su ci gaba da ainihin tatsar mutane suna ci da addini. To, ku ƙyale su, ku rabu da su, ku rabu da su, har Allah ya kawo al'amarinsa na rinjayen addinin musulunci. Sa yi nadama tun a duniya. Allah ala kulli shay'in qadir, lalle Allah mai iko ne akan komai. Wato wannan afuwar abuwa ce da take mai taimakawa ainihin a ɓangaren mu'mini, domin idan tun karan farko a farkon al'amari aka biye su, ana mai da martani, ana cacar baka, ana kaza da kaza, to sai a shagaltu a barin isar da saƙon da kira zuwa ga addinin da faɗaɗa shi, to wannan sai ya zama na kasa. Amma an ƙyale su, an ci gaba da abin da ake yi, ana jan hankalin mutane waɗanda suke masu adalci, mutane masu insafi, suna ta shiga addini, sai addini ya samu nasara. Sai ɓangaren su waɗancan ya yi ta rauni har a kai ga ganin bayansu, kuma abin da ya faru ɗin kenan. Kusa wato kullum faɗa a yi ta maida wa juna martani baya gina wanda ke kan gaskiya, wato tsayawa akan gaskiyar da ainihin jajircewa a kanta da rabuwa da duk wani abu da zai ɓata lokaci shi ne maslaha. Abinda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake nan, zai mujadala da su amma billati hiya ahsan. Yawwa, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Wa qala anil yahudi aidan, Allah ta'ala ya faɗa game da yahudawa har ila yau. وبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وبما نقضهم ميثاقهم سبد وروري وسوء الكورنس alƙawarin bin duk wani manzo da Allah ya aiko shi a bayan annabi Musa da Harun, annabawan da Allah ya aiko su, Allah ta'ala wato ya yi alƙawari da ahlul kitabi cewa za su gaskata annabawan da suka zo daga baya, za su yi imani da littafan da Allah ta'ala ya saukar, musamman na ƙarshen su annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Kuma sun warware alƙawarin nasu, la'annahum sai muka la'ance su, sun kai ga kashewa da ainihin ƙazafi da abubuwa munana ga waɗansu cikin annabawan Allah salawatullahi wasalamu alaihi, to sai muka la'ance su, waja'alna qulubahum qasiyatan, kuma muka sanya zukatansu suka zama masu tauri, wato suka bushe, babu taushi irin na imani a cikinsu, babu rahama da jinƙai irin na imani. Yasa ba za ka yi mamaki ba jikokinsu na yanzu, irin ɗacin rai da bushewar zukata da suke nunawa a kan shu'ub al'ummomi na duniya, a fagen yaƙi, a fagen tattalin arziki, a fage kowane iri ma, cewa sun zama marasa jin ƙai, marasa tausayi, marasa ainihin alkhairi. Wannan ya samo asali ne daga wannan laifi nasu na ƙin bin umarnin Allah na imani da manzanni da littafai da Allah ta'ala ya saukar a bayan ainihin annabawansu na farko, yuharrifunal kalima, sun koma suna karkatar da, suna jirkita kalmomin Allah a littafin Allah, littafan Allah, amma wadihi a barin ma'ajiyar wa'annan kalmomin. Allah ta'ala ya ce kaza, amma sun ce amana, sai suka ce amana suke canzawa su ce kaza, suna cancanza nassoshin littafan da Allah ta'ala ya saukar zuwa gare su na shari'a, abinda ya zama dalili na batansu. Dama kuma su littafan nasu a Taura da Injila, Allah ta'ala bai alkawarin tsare su da ainihin kudura ta saba da wata kiyayewa irin tasa ta musamman kamar da yawa alkur'ani ba. Wa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. To su sai aka sa wato da mastuhfizu alaihi min alkitab, wato su ne aka ba su al'amanar tsare wannan littafin, wannan littafin. To masu amanar su da suka wuce, masu son duniya da son girma da son shugabanci suka zo, masu shawoyin duniya da suka zo, sai suka mayar da ainihin littafin wani abu na ainihin neman duniya kawai. Da abinda suka ga za su daɗaɗa wa masu mulki ko su daɗaɗa wa mutane, to sai su canza hukuncin ko su gyaran fuska, sai a tafi a haka. Wani su hazzan min mazukiru bihi, sai suka yi watsi da wani kaso daga abinda aka faɗakar da su a kansa. An faɗakar da su, an umarce su, an hane su, amma suka yi watsi da shi, don ba mantuwa ce ta ainihin haƙiƙa ba. Kamar nasullaha fa nasiyahum, yawa, ko fa an samu an fi sahu, sun rabu da Allah ne, Allah kuma ya rabu da su. Su ma sun rabu da sun yi watsi da kaso mai yawa da abinda aka faɗakar da su a kansa. Wala tazalu tattaliu ala kha'inatin minhu, ko ba za ka gushe ba kana tsinkaye a bisa halayya ta ha'inci daga ɓangarensu. Ba su kiyaye amana, ba za su kiyaye alkawari ba, kullum maslahar kansu kawai, kuma magaggauciya ta duniya suke dubawa, ba sa duba maslaha ta nan gaba a duniya balle lahira, su yanzu kawai suke dubawa. Saboda haka ba za su kiyaye amana, ba za ka yi ta samun ha'inci daga gare su. Abin da ya faru kuma kenan, sun ha'inci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a Madina, Banu Qainuqa, Banu Nadir, Banu Qurayza, Khaybar, ko ina haka aka same su. Da inda aka same su, mayaudara ne maha'inta, illa qalilan minhum, face ƴan kaɗan daga cikinsu. Kuma da ya ce laisu sawa'a, ba daidai suke ba. Akwai waɗanda suke da adalci, amma ƴan tsiraru ne, illa qalilan. Fa'afu anhum wasfa, ka yafe musu kuma ka yi rangwame. To ma'ana ka rabu da su, kada ka ce za ka ɗauki mataki a kansu, kada ka ɓata wa kanka lokaci wajen maida musu martani. Ci gaba da abin da aka ɗora maka, aka ɗora maka na kira. Idan nasara ta yi, to lamarinsu zai bayyana, za su kunyata, kuma al'amari zai bayyana. Inna Allaha yuhibbul muhsinin, lalle Allah yana son masu kyautatawa. Kuma wannan ɗin zai sa waɗanda ba daga cikinsu suke ba, daga cewa ka duba irin abin da mutanen nan suke yi wa bawan Allah nan, ka duba abin da mutane suke yi wa bayin Allah nan. Amma kuma dai sun yi haƙuri, suna haƙuri ta mutanen nan Allah suke nufi, inda a ce duniya suke nufi da kaza. To kaga wannan ma wani ɓangare ne na wato da'awar, ɓangare ne na ba da nasara ko kuma neman nasara a cikin da'awar. Yasa aka ce afuwa ce ma ba ta zilla ba, afuwa ce wacce za ta kawo ɗaukaka da rinjaye a ɓangaren muminai da suke yin ta. To irin wannan afuwar ita ake nufi da aka ce ana son a yi afuwa hatta tare da kafirai masu laifi, a nuna halaye nagari da musulmai ke da su, a nuna halaye na kirki, halaye da ɗabi'u masu kyau sosai da musulmai ke da su, ga waɗanda ba musulman ba ne ba, ga masu laifi, na san cewa wannan addini kamar yadda ya tabbata addini ne na rahama. Da yawa ya kwadaitar da su in hakan din ya kwadaitar da su zuwa ga rungumar addini ko kuma akalla yarda a zauna lafiya. Wai za ka nal mu'minu ya'fu wa yasfahu an ha'ula'i ma'ama sana'uhu. Idan ya zama mu'mini yana yafewa ya rangwame ga waɗannan ma'ama sana'uhu tare da abin da suka aikata na sharri da makirci ila an yati Allah bi hukmi fihim har zuwa lokacin da Allah zai kawo hukuncinsa a game da su. Ai kaga hatta mushrikai waɗanda suka fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa daga Makka alhali suna son zama a Makka suka wahal da mutane da yawa. Ai Allah ta'ala bai umarni ai amai da martani ai yaƙi ba sai bayan da aka koma Madina shekara ta biyu aka ba da izini na amai da martani an ce ai ta afuwa ai ta haƙuri saboda haka din shine maslaha. To shine kaga lokacin da Allah ya kawo umarni ko hukuncinsa a game da su sai aka fara jihadi mai tsafta shima. Wa min mawaqifil afwi inda al-maqdira yana daga matsayu na yafewa yayin da aka samu iko, yafewa lokacin da aka samu iko. Babban misali na wannan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya galaba akan mutanen Makka a shekara ta 8 a fathu Makka, ai kaga Allah ya bashi karfi da nasara akan su inda ya so jagororin Makka da suke raye a lokacin in ce inda zai ce a kama wani da wani a sare wuyoyinsu, a kama wani da wani a daure su, a kama wani da wani a kwace duk abin da suka mallaka, a rushe gidan wani duk misali irin abinda sarakuna masu galaba a yaƙi suke yi na huce haushi. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzata aliha azilla wa kadhalika yafalun. To inda hakan yake so karfin da yake da shi da ya samu yanzu zai iya yi, amma ko daya ko mutum daya ba a tsikara da wani tsinke ba ballantana a zage shi a faɗa masa komai yafe musu yayi. To haka yace yana daga misali matsayu na yafewa lokacin da aka samu iko. Ma jaa anil harmawi kala abinda yazo daga wani malami ko wani bawan Allah al-Harmawi yake cewa kataba Umar ibn al-Khattab ila Fayruz ad-Dailami radiyallahu anhu. Umar dan Khattab Allah ya dade shi ya rubuta wasiqa zuwa ga wani sahabi da ke kira Fayruz ad-Dailami radiyallahu anhu ma Allah ya dade su, yace amma bayan haka yace faqad balagani annahu shagalaka aklul lubabi bil asal, lalle na samu labari cewa annahu yanda al'amari yake aklul lubab wato cin kyakkyawar gurasa tsaftatacciyar gurasa bil asali hade da zuma shagalaka ya shagaltar da kai. Fa iza ataka kitabi haza, to amma idan wasiqa ta wannan ta je maka ta isa wurinka daga nan Madina, fa aqdim ala barakatillah to ka taho a bisa albarkar Allah, faghzu fi sabilillah kai yaki a hanyar Allah. Wannan na samu labari cewa kana zaune baka fafutukar jihadi kana cin gurasa mai tsafta ita ce lubab. To saboda haka da ka samu wasiƙan nan tawa ka taho domin ka zo kai jihadi. Faqadima Fayruz sai Fayruz ya taho fasazana ala Umara radiyallahu anhu fazina lahu, sai nemi izini a wajen Umar radiyallahu anhu da ya zo fadarsa fazina lahu Umar ya masa izini. Fazahamahu fatan min quraishin, to sai wani saurayi daga cikin Qurayshawa yayi turereniya da shi, ma'ana ya zabara ya yi ƙoƙarin wucewa ya shiga wajen Umar kafinsa. Shi wannan saurayin sai ya yi ƙoƙarin wuce shi. Farafa'a Fairuz ya dahu falaɗa ma'an falƙurashi. Sai Fairuz ya ɗaga hannunsa sai mari hancin Bakurashi. Fada khalal Qurashiyu ala Umara mustadmiyan. Shine Bakurashin wannan saurayin ya shiga wurin Umar hanciyarsa yana zubar da jini. Saboda marinsa da yayi. Faƙala lahu man fa'ala bika. Sai ya ce masa waye maka wannan. Kala ya ce Fairuz, ya ce Fairuz. Wa huwa ala albab, kuma yana nan a ƙofa. Fa azina li Fairuz bidukhuli fa dakhala. Sai izini ga Fairuz ya shigo. Sannan ya shigo. Faƙala. Sai Umar ya ce masa. Ma haza ya Fairuz. Mene ne wannan ya Fairuz? Faƙala sai ce Amir al-Mumini. Ya sarkin muminai. Inna kunna hadisi ahadin bi mulkin. Lallai mun kasance ba mu jima ba rabonmu da mulki. Wa innaka katabta ilayya wa lam taktub ilayya. Kuma ka rubuta min wasiƙa amma baka rubuta masa ba shi. Wa azinta li bidukhuli wa lam ta'zan lahu. Kuma ka min izini in shigo alhali baka masa izini ba. Wato shigowar mu addinin musulunci ya raba mu da mulki irin wanda muka saba yi can na jiji da kai. Sannan kuma ni an kira ni ne musamman, aka rubuta min wasiƙa yanzu an kira ni ne musamman, amma shi wani abu ne ya kawo shi, kaga zuwansa bai da muhimmanci irin nawa. Wa azinta li bidukhuli wa lam ta'zan lahu. Kuma ka min izini in shiga baka masa izini ba. Fara da an yadkhula fi izni qabli. To shine ya so ya shiga wato a madadin izini na, amma wato kafin ni, wato ya amfani da izinin da kamun ya shiga ya riga ni. Fa kana minni ma kad a khabaraka. To shine haushi ya kama ni, ya kasance daga gare ni abinda ya baka labarin. Abinda ya baka labarin na cewa na mare shi a hanci, wato ya faru, ya bani haushi ne. Kake ne ce muna da ɗan sauran jin mu da masu mulki ne, sannan kuma gashi ni musamman aka kira ni, sannan kuma an mai izini in shiga, amma kawai waye zo zai wuce ni, kaga bai kyauta ba. Amma duk da haka da ba hakan zai masa ba. Faƙala Umar radiyallahu anhu. Umar radiyallahu anhu yace al-qisas, yace to in ba yafi yayi ba fa sai ramawa. Ƙala Fairuz. Fairuz yace labudda, yace ba makawa. Ƙala labudda, sai yace ba makawa. To da yake mumini ne kuma mai ikhlasi, girman kai bai rinjaye shi ba. Irin abin da ya faru ga wani mai suna Jabalat ibn al-Ayham. Jabalat ibn al-Ayham basarake ne shi ma kamar haka, da ya zo ya musulunta, amma a lokacin da yake tawafi sai wani ya taka masa gyautu, sai juyo ya mari mutum. To shi ne Umar radiyallahu anhu ya ce lallai sai an rama idan dai mutumin bai yafe ba. Kuma ya ƙi yafewa, shi kuma ya ce shi ba zai karɓi wannan ƙasƙancin ba. Shi Jabal ibn al-Ayham shi ne ya fita daga Madina ya ridda ya tafi ya koma inda yake. Amma shi Fairuz sai fajasa Fairuz ala rukbatai, sai Fairuz ya gurfana akan gwiwoyinsa. Wa qama al-fata liyaktasamin, shi saurayin sai ya tashi domin ya rama. Ku duba irin adalci na wannan lokaci, wato tsayawa ta gaskiya daga su shugabanni. Duk girman mutum za su gudanar da hukunci ne yanda hukuncin yake a shari'ar Allah, su ma kuma suna karɓar wannan hukuncin wanda ya aikata laifi, to yana miƙa wuya a zartar da hukunci a kansa. To lokacin da yaron ya tashi zai isasi rama, faƙala Umar radiyallahu anhu, sai Umar radiyallahu anhu ya ce masa, ala rislika ayyuhal fata, ka saurara, ka bi sannu ya kai saurayi, hatta ukhbiraka bi shay'in sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, har in baka labarin wani abu wanda na ji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam zata gadatin wa huwa yaqul, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata safiya yana cewa qutila laylatal aswadul ansiyu al-kazzab qatalahu al-abdu as-salihu fayruzu ad-dailami, a daren nan da ya wuce an kashe al-aswadul ansi. Al-aswadul ansi wani mutum ne da ya da'awar annabta a ƙasar Yaman a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ke bada labari cewa an kashe shi maƙaryaci, kamar yadda Musallamatul Kazzab ya da'awa a ƙarshen rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya da'awar annabta. Akwai ire-iren su haka, qatalahu al-abdu salihu fayruzu ad-dailami, bawa nagari fayruzu ad-dailami shi ya kashe shi. Afa taraka muktasam minhu, yanzu kana ganin kanka za ka rama daga gare shi ba da isamita hazama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, bayan da ka ji wannan shaida ta daga tawannan bawa Allah da kuma wannan jihadi babba da yayi na jihadin kashe wannan mai da'awar annabta, bayan ka ji wannan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ka iya rama duk da cewa haƙƙinka ne? Alal fata saurayin sa yace, abinda ya dace kamar kuma fi dacewa lallai shine kada ya rama din, duk da in ya rama din cewa haƙƙin sa ne, inda ba haƙƙin sa bane to Umar ba zai wannan hukuncin ba, shi ma kuma ba zai miƙa wuya ba. To amma dai abinda ya dace shine yayi afuwa. Alal fata sai saurayin yace, kada afautu anhu ba'da iz akhbartani a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bihaza, lalle na yafe masa ainin abin da yayi min bayan da ka bani labari daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan. Wa qala Fayruz li Umar, sai Fayruz ya ce wa Umar, afa tara haza mukhrijiya mimma sana'tu, wato kana ganin wannan zai fidda ni daga laifin abin da na aikata? Kana ganin cewa sa ya yafe wannan zai fitar da ni daga abin da na aikata masa? Iqrari lahu wa afuhu ghayra mustakrahin, yarda da nayi cewa nayi masa laifin, ai kaga bai masa ba, da kuma yafe wasa ba tare da an tilasta shi ba? Kala na amsa yace ka amsa laifi, shi kuma ya yarda ba tilasta shi aka yi ba, ya yafe. Kaga da lokacin da Umar yace masa shin za ka rama bayan da ka ji wannan bayani, inda yace wato zan rama din ba zan yafe ba, ba za a hana shi ba, sai dai kawai ce bai yi abin da ya dace ba. Kala Fayruz yace, fa ushhiduka anna sayfi wa farasi wa 30,000 min malihi batallah, yace to ina shaidar da kai cewa takwabi na wannan da kuma doki na da kuma dirhami 30,000 daga dukiyata na bashi kyauta. Kala sai Umar ya ce masa, afauta ma'ajuran ya akha quraish, sai ya faɗa wa saurayin. Umar ya ce wa saurayin, ka yafe gashi kuma an baka lada, ko ya ladan duniyan ne ma ai yafe ramawar, wa akhasta malan gashi kuma ka karbi dukiya. Yace ibnu asakir, wato shi ya rawaito wannan ko ya ambata shi, akwai littafi, babban littafi Tarihu Dimashq, na Ibn Asakir, babban littafi ne ƙwarai da gaske, babban littafi ne, ya tara abubuwa da yawa. Wani babban malami ne, malamin hadisi Ibn Asakir, ya tattara shi kamar Tarihu Baghdad na Khadibul Baghdadi, ma shi na Ibn Asakir ɗin har ya fi girma. Ya ce allamana sahabi Fairuz Ad-Dailami radiyallahu anhu, sahabi Fairuz Ad-Dailami ya sanar da mu al-i'tiraf bi zam, abu na farko amsa laifi, wato abu ne da ke sawa mutum ya samu sauƙin afuwa da rangwame, shi yasa hatta ainihin wato sayyidul istighfari za ga cewa akwai amsa laifi ko abu ulaka bi zambi, ina amsa maka kan laifi na ko wa, yace wa qabulul qisasi war rida bihi, da kuma karbar qisasi ramuwa war rida bihi, da yarda da ramuwar, wa tawadu'u li amrillah, da kuma wa tawadu'u li amrillah, da kuma ladabi ga umarnin Allah. Mumini shike yin haka, gashi da yana da babban matsayi, ga dukiya, ga kaza ga kaza, ga girman shekaru yana sama da wannan, amma dai tunda zuciya ta ɗebe shi yayi laifi, to ya yarda hukuncin da Allah ya shar'anta a zartar masa. Waraddul afwi bi hadiya, wato da kuma mayar da afuwa ɗin, wato ya maida da kyauta afuwar da aka masa, bai bari haka za sa kai ba, ya saka da yin wata babbar kyauta irin wannan. Takwabi wani babban abu ne mai daraja a lokacinsu, haka ma doki, balle kuma wannan makudan kuɗi da ya bashi, to haka suke yi a hali na girma. Wa muqabalatu tahiyyati bi tahiyyatin ahsan, da tinkarar gaisuwa da gaisuwa mafi kyau, wato kaga an yi masa abu wanda zaka iya cewa karami ne in ka kwatanta da abin da yayi shi din, an yafe masa, shi kuma yayi abin da wato la'alla yaran in ya dace rayuwarsa duka za ta zama da sauki, wannan dukiya ta zama wani jari na rayuwarsa, za ga ya samu sauƙin rayuwa sosai. To haka ake so mu'mini su zama. Wallaman sahabiyul qurashi darsal afu inda al-maqdira, wannan sahabin baqurashi shi ma ya koya mana darasin yafewa inda al-maqdira, yayin da ka samu iko, wa darasa ikrami man akramahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kuma ya koya mana darasin karrama duk wani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karrama shi. Masu bakar aqida kaga ba san wannan ba, ko kuma ba sa yin wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama dukkanin sahabbai, Allah ta'ala ya girmama su, al-muhajiruna wal ansar, ka gani wallazi ya taba umu ihsan, to amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya akan su, ya martaba su, ya yabe su, ya faɗi darajojin wa'ansu ma a cikin gidan aljanna, yayi albishir akan su, amma kuma sun zo suna zagin su, suna bata su, suna kaza da kaza. Allah ya tsare mu daga wannan bakar aqida da zuriyoyin mu da al'umma. Amma sayyiduna Umar radiyallahu anhu, amma shi sayyiduna Umar Allah ya dade shi, falakana na darsan fil adli al kamil, kaga ya lakana mana darasi game da adalci, cikakken adalci, wa adami tafriqi baina ra'iyya, da kuma rashin nuna bambanci tsakanin talakawa ko mabiya, fi iqamatil hudud, a wajen tsaye da haddodi. Bai ce ai wannan yana da babban matsayi, ai wannan ya zo ne daga wani waje, ai kaza ai kaza, saboda haka ba za a yi haka ba, kaza da kaza. A shari'ar Allah, abinda ya shafi haddi ko kisasi, ba a duba waɗannan abubuwa. Kai abin duk da ya shafi haƙƙin wani, sai dai in bai haƙƙi ya sarayar da shi. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora sahabbai, ya dora al'umma akai. Wa adamul mubalati bil manasibi, da kuma rashin nuna damuwa da mukamai wa za'ama da ainihin darajoji na jagoranci. Za'ama jagoranci, wane jagora ne, wane shugaba ne, amma manhajillah a gaban taharkin Allah. Tsarin Allah shi shine a aiwatar da abinda Allah ya ce a ko'ina ne kuma a kan kowane ne. To kuma in an yi hakan shine zai tsarkake ya tsaftace al'umma, kuma kowa ya ji cewa yana da daraja. An rawaito, an hakaito cewa a zamanin Umar din radiyallahu anhu, ainihin Amr ibn al-As wanda shine ya yi nasara wajen buɗe Misra, to lokacin da yake can ya zauna a matsayin gwamna ƙarƙashin Umar radiyallahu anhu, to ɗansa ya yi wa ɗan wani mutumi baƙi buɗe duka da wata 'yar sanda, ya ce masa khuzha minni wa ana min al-akramain, ka karɓi wannan duka ko wannan sanda daga gare ni, kuma ni ne ɗan mutane masu daraja. To shi wanda aka yi wa haka, ko kuma uban wanda aka yi wa haka, sun taho har zuwa Madina suka kawo ƙara gurin Umar radiyallahu anhu. Kuma ya aika aka zo shi Amr ɗan As da kuma ɗan nasa da yawan ne, sai da ya sa da ya tabbatar an yi haka, ya sa aka yi kisasi, har ya so ya ladabtar da Amr ibn al-As, ya ce ai ku ne kuka sangarta 'ya'yan naku har suke ƙoƙarin su wulaƙanta 'ya'yan mutane. So kaga irin waɗannan abubuwan su ne suka sa addinin ya kafu sosai, kuma adalcin ya wanzu, kowa ya san yana da daraja, kowa ya san yana da haƙƙi. In dukiya ce, kowa za a bashi gwargwadon haƙƙinsa, babu wanda za a manta da shi, kamar yadda Allah ta'ala ya umarni Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta. Ba a cewa waɗannan su suka keɓanta da dukiya kaza, su suka cancanci samun kaza da kaza da kaza a lokacin da za a wofintar da saura. Duk da an san cewa a kowane lokaci mutane matsayinsu da haƙƙinsu da cancanta su yakan sha bamban saboda wasu dalilai, amma dai kowa ana la'akari da shi, kuma ana bashi kwatankwacin haƙƙinsa, kowane irin haƙƙi ne. Shi ne ma'ana rashin damuwa da matsayi ko wani jagoranci a gaban tsarin Allah, kowa ana kulawa da shi. Ulbatu ibn Zaid misalun samiqun fil afw, wani sahabi da ake kira Ulba ɗan Zaid misali ne maɗaukaki dangane da yafiya. Samiq ai rafi, martafi, maɗaukaki. Haza rajulun ya tasaddaqu bi ardi, wannan kuma wani mutum ne wanda ya yi sadaka da mutuncinsa. Kana Ulbatu ibn Zaid min al-Bakka'i, Ulba ɗan Zaid ɗin nan yana cikin mutanen da suka zama masu yawan kuka. Allazina ja'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam yawma Tabuk, waɗanda suka zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ranar yakin Tabuka, wato ranar da za a tafi Tabuka yaki. Liyastamilahum, domin ya ɗauke su, ba su da guzuri, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauke su ya ba su guzuri. Falam yajid ma yahmiluhum alai, to amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu abin da zai ɗauke su da shi ba, bai samu guzuri ba, bai samu dabbobi da zai ba su su hawo ba. Fatawallahu ainihim tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun, to suka juya baya, su suke juya baya su koma, idanuwansu suna zubar da hawaye, wato suna kuka ba dan komai ba, ba dan tsoron an ce su tafi ba, a'a dan ainihin takaicin ba su samu sun tafi ba. Hazanan, dan bakin ciki, Allah ya jidu ma ya fikun, saboda ba su samu abinda za su yi ɗawainiyar tafiya da shi ba, ba su samu guzuri ba, ba su samu abin hawa ba, su ba su da shi. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma abin ya ƙare a gurinsa, babu. Duk abinda ake da shi ɗin ya ƙare saboda yawan jama'a, mutum sama da 30,000, kuma a lokacin da ake kamfar abinci ne, har ruwan sha ba a shaɗa da shi a lokacin, a kuma tafiya mai nisan gaske. To, da lokacin da aka ce babu dama, kaga a lokacin ba su da zunubi, ba su da laifi, yawa, amma dai wannan wato damar ta suma su je su ba da tasu gudumawar cikin ɗauka addinin Allah da suka rasa, shi yasa suka yi kuka. Ka tausaya wa mutane da yawa, mu a yanzu musulmai da yawa da muke da dama, da yawa dama ta dukiya, dama ta lokaci, ta maiwa addinin Allah hidima domin mu ɗaukaka duniya da lahira. Amma shaidan ya yi galaba a kan mutane galibi, abinda rayukansu zukatun suke so kaɗai suke muhimmantawa, suna ɗaukar abinda za su yi ma addini a matsayin wata ɗawainiya mai nauyi mai wahala, amma abinda za su yi ma kansu su yi wani fice na duniya, to koma menene komai yawan abinda za su yi, wannan ba sa jin raɗaɗinsa. Wannan alamu ne na raunin imani. Allah taimake mu da ƙarfafuwar imani. Muƙama Ulbatu radiyallahu anhu fasalla min al-layli wa baka. Ulba ya tashi, Allah da shi, ya salla cikin dare kuma ya kuka. Wa ƙala, ya ce, Allahumma innaka qad amarta bil jihad. Ya Allah, haƙiƙa ka yi umarni da jihadi, warak gabta fi, kuma ka kwaɗaitar a game da jihadi. Summa lam taj'al indi ma ataqawa bihi ma rasulik, ma ataqawa bihi ma rasulik. Sannan baka sanya gare ni ba abinda zan karfafu da shi ba na guzuri tare da manzanka, in tafi tare da manzanka. Walam taj'al fi yadi rasulika ma yahmiluni alai, ko baka sanya ba a hannun manzanka abinda zai dauki nauyina da shi ba. Ma'ana wato baka hore min ba, ko babu shi baka hore wa manzanka shi ba. Wa inni atasaddaqu ala kulli muslimin bi kalimati maslamatin asabani fiha. To amma ni ina yin sadaka ma kowane musulmi da wata kalma ta zalunci da ya taba ni da ita, min mali, daga dukiyan, au jasadin, ko jiki, au aidin, ko mutunci. Ma'ana dai in ba zan iya yin komai da dukiya ba saboda ban da ita, wanda zai taimake ni ma bayi da ita, to bari in sadaukar da wani abu wanda zan iya yi. Saboda haka wanda ya taɓa mutunci na, ko ya taɓa jiki na, ko ya min wani abu da dukiyata, wani aba, to duka na yi sadaka ma wa'annan, na yafe kenan. Yafewar yake nufi da sadakar. Yawa, yafewar yake nufi da sadakar. Summa asbaha ma annasi, sannan ya wayi gari tare da mutane. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam, sai nabi sallallahu alaihi wasallam yace, ainal mutasaddiqul layla, ina wanda ya sadaka a cikin daren nan? Falam yaqum ilayhi ahad, ba wanda ya tashi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, sannan yace, ainal mutasaddiqu, ina wanda ya sadaka? Fa qama ilayhi, afaliyakum, yace to ya tashi. Summa qala, sannan yace, ainal mutasaddiqu faliyakum, ina wanda ya sadaka cikin daren nan? Ya tashi. Fa qama ilayhi, sai Ulba radiyallahu anhu ya tashi. Fa akhbarahu, sai bashi labari, yake ce masa ga abin da ya faɗa. Fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace, abshir, yace albishirinka, kai farin ciki. Fa wallazi nafsu muhammadin biyadihi, na rantse da wanda ran muhammadu ke hannunsa. Laqad kutibat fi zakatil mutaqabbala, wannan sadakar da kai an rubuta ta a cikin zakka karɓaɓɓiya. Wannan hadisin sahihi ne, kamar yadda masu takarijin Zadul Ma'ad suka bayyana. To kaga Allah ya sanar da, saboda muhimmanta abin, sai sanar da annabinsa sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da yayi, har ma yake bashi labarin cewa Allah ya karɓa. Kenan dai mumini baya rasa abin da zai iya yi na alkhairi. In baka da dukiyar bayarwa, kana da ainihin abin da za ka iya yi na kai ihsani mutane, ko ba haka ba? Yawa, la taqiranna min al-ma'rufi walau shay'an, yawa, walau an talqa akhaka biwajhin dalikin. To duka dai abin da kai wanda zai amfani wa dan uwanka mumini, ka yafe ma wani, a'a ka saka masa fuska ka gaishe shi, duk wani abu in kai niyyar ya zama sadaka zai zama sadaka. An ce wani sahabi Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu, sahabai suna ba da sadakoki, shi kuma baya da dukiya, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga yana motsa bakinsa yana zikiri, sai ya ce me kake cewa? Sai ya ce eto, na gani cewa ga ƴan uwana suna ba da sadakoki na dukiyoyi, yake amma ni tunda ban da dukiya, sai ce bari na yi ta yin zikiri madadin abin da suke bayarwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce masa, to Allah ya baka ladan sadaka wa da wannan zikirin da kai. Wato kaga mutum mumini ba zai zama banza ba dan bai da dukiya, wanda kuma yake da ita ya kamata ya hada yayi wannan yayi wancan dan fifikon da Allah ya bashi kenan. Al-intisar, ramuwa ko daukar fansa, wato al-intisar ma'anarsa neman nasara ko ramawa. Asali babu laifi mutum ya rama abin da aka masa, sai dai an fifita yin afuwa, musamman a inda aka ga afuwar za ta kawo wani mardudi, wani sakamako na ainihin alkhairi a duniya ko lahira, ko duniyar lahira din baki daya, musamman ma a ce ta janibin addini. Allah ya khuzul muslimu bi khuluqil afwi, ta ayyuwa musulmi ya zama bai riko ba da hali na afuwa din. Wala ya mali bi dariqatil muhsinin, kuma ya zama bai aiki ba da tafarkin masu kyautatawa, tunda wato al-adlu da al-ihsan daban-daban. Adalci shine kai kwadan kwata a cikin abin da aka maka ko ba aka ba, yauwa wannan adalci, idan ka rama abin da aka maka daidai wa daida, kai adalci ba kai laifi ba, yauwa ko kuma ka biya haƙƙi gwargwadon abin da ake binka, kai adalci. Ihsani kuma shine ka ƙara. Wai yuridu an yaktasa min man azahu fi nafsihi aw irdihi aw malihi, kuma yana son ya rama daga wanda ya cutar da shi a ransa ko a mutuncinsa ko a dukiyarsa, to wannan babu laifi. Fa in kana al-qisasu fil amwali wal jirahati fala daira, to idan ramuwar wato a dukiyoyi ne da ainihin raunuka, wannan babu laifi. Babu laifi in dukiyarsa ya taba ko kuma ya taba jikinsa ne ya raunata shi ko wani abu irin wannan. Amma in kana al-iza'u bil lisani, amma idan ya zama cutarwar ya yi ta ne da harshe, kashetni kamar zagi, mummunan zagi, wasabbi da ainihin zagi irin na suka, walla'ani da la'ana, wanda la yajuzu lil mu'minil qisasu fi zalika, to bai halatta ga mu'mini shi ma ya shiga wannan alfashar ya yi qisasi cikin wannan ba, musamman ma idan a ce kamar shi wanda ya yi masa ɗin wani ƙazafi ya yi, ko ya shafi iyayensa ko wani abu wanda ke samsam ba daidai ba ne, to shi ba zai mayar da martani ya yi ƙazafi ga iyayen wancan ba da makamantan wani. Lakin lahul inkaru wata ka zai, sai dai yana da damar ya ce a'a, kuma ya ƙaryata shi ya ce ƙarya kake da ka ce kaza. Idan ya yi mummunan zagi a share-share da sauransu, ya kamata shi mumini ya tsabtace bakinsa daga irin wannan ƙazantar. Yauwa, don wani ma lokacin za a ji sai a yi ta mamaki a ga ce ashe wani ma ya iya kaza, zai iya faɗin kaza. Faman ƙala lahu ya kalbu, wanda ya ce masa ya kalbu ya kare, uhilla lahu an yunkira ƙa'ilan, an halatta masa ya inkari ya ce lastu kalban, yauwa ya ce ni ba kare ba ne. Yauwa, a wuskut ya kazibu, ko kuma ya ce masa yi shuru ya maƙaryaci. Yauwa, kada cewa inda zai ce masa ya kare ɗin shi ma gaskiya bai laifi ba. Yauwa, wanda za su iya yatin sayatu misluha, yauwa ya faɗa masa mummuna, ya maida masa da mummuna kwatankwacinsa bai yi laifi ba, sai dai hanya ta tafi don kada shi ma wato ya yi musayara, kamar ya biye shi a faɗan irin abin da ya faɗa, ya kauce ma wannan lafazin, shi yafi. Amma dai in ya faɗa masa, yace masa kare, yace masa yawa kai ne kare, misali, to bai laifi ba, yawa ya maida masa abin da ya faɗa masa ne. Amma inda zai kauce wannan ɗin shi yafi. Waman kazafa, waman kuzifa la ya kazifu. Wanda aka masa kazafi, to shi ba zai yi kazafi ba. Yace masa kai mazinaci ne, to kar yace masa kai ma mazinaci ba, kar yayi wani, saboda wannan in har ba zai yi afuwa ba, to yaje ya gabatar da kokinsa, korafinsa ga masu hukunci. Sai a tambayi wancan ya kawo shaidu hudu banda shi da suka gani, ko shaidu biyu adalai da suka ji wannan ya yi furucin cewa ya yi zina, a gabatar wa alkali a hukunci. In ba haka ba kuma a masa bulala 80, kaga wannan shi yafi dacewa. Yawwa, to abinda zai yi kenan. Wa man halafa alaihi bil kazibi fala yahlif kaziba. Wanda ya rantse masa rantsuwar ƙarya, to kada ya rantse rantsuwar ƙarya
shi kuma.
Yawwa, kada ya rantse rantsuwar ƙarya, domin wannan kuma ya taba sha'anin addini. Yawwa, wa man shahida alaihi zuran fala yashhad mislahu. Wanda ya shaida zur a kansa aka hukunta shi, to kada ya jira shi ma ya masa shaidan zur a kansa wani lokaci. Wato in abun barna ce, mummunan abu ne, to sai ya kokarin gyara shi ta wata hanya da zai, ko kuma ya yafe, in ya ga zai yafe din. Amma dai kada ya ce to shi kenan, tunda ya ha'ince ni ya yi kaza da kaza, bari zan yi fakonsa wata rana shi ma, sai na sa shi a tarko na yi kaza. La tahun man khanaka, kada ka maida martani ta sigar ha'inci, misali. Yawwa, in za ka yafe ka, in ko ba za ka yafe ba, to ka nemi haƙƙinka a zahiri, kar ka yi wata mu'amala ta ƙumbiya-ƙumbiya wanda zai ɓata halinka kai ma. Wa man subba abawahu fala yasubbu abawai sab. Wanda aka zagi iyayensa, to kada ya zagi iyayen mai zagi, domin su iyayen ne aka ga ba su da laifi. Abin nan da ya haka, to ya afuwa, ya kyale, Allah zai saka ma iyayen wanda aka zalunce su, ko kuma ya gabatar da shi gaban hukunci, za a san menene ya kamata a yi a kansa. Wa ma adala qaulal qa'il, yi mamakin adalcin faɗar mai faɗi. Ya ce, idza zalla al-karimu fakun haliman wa innal hilma hina izin maziya. Idza zalla al-karimu, idan mutum mai mutunci ya yi tuntuɓe, fakun haliman, to kasance mai haƙuri, mai haƙuri. Yawwa, wa innal hilma, lallai haƙuri, ka yi haƙuri, ka bi abu sannu, maziya daraja ce hina izin a wannan lokaci. Kaga wato ba zai zama da daɗi ba a ce mutum mai daraja da mutunci ya yi, misali, azarbabi ko wani zamewa, kuskure, ya yi maka sannan kawai ka ce ai ba sani ba sabo, ba za ka yafe, ba za ka yi haƙuri ba, wa duk da haƙƙinka ne, to amma dai abu mafi kyau ka darjanta shi. Wa in ja'a al-la'imu ilayka amdan bima kasaba yadahu min al-asiya. Yace, wa in ja'a al-la'imu, idan kuma marasa mutunci, idan maras mutunci, maras daraja, ya zo ilaika, izuwa gare ka, amdan, wato ya zo maka da gangan, bima kasaba yadahu, yawa, da abinda hannayensa suke tattale, tattalinsa, min al-asiya, na daga abubuwan takaici, na daga abubuwan takaici, abin takaici, abin bakin ciki, ya zo maka da shi. Kaga wancan mai daraja, mai mutunci, galiban zai auku, zai zama tuntuɓe ne, kasan aljawabi yakbu, an ce in garman doki mai sukuwa ma wani lokaci yakan kife. Wato in aka samu irin wannan, to ka yafe. Idan kuma mara da mutunci, mara karamci ɗin ya zo izuwa gare ka da gangan da abinda hannayensa suke tsururutawa, min al-asiya, na daga ababen takaici, walam ya khada ali afuwika bi itirafin fa'ajil bil mukafa'ati al-qawiyya, walam ya khada bi itirafin, kuma bai risana ba bi itirafin, da amsa laifin, li afuwika, domin samun yafewarka, saboda shi tantiri ne, ya yi maka ba daidai ba, ya musguna maka, kuma bai miƙa wuya ya amsa cewa shi mai laifi ba ne, ya tsaya ya jajirce cewa wai shi bai ba, kuma baka isa ya amsa cewa yayi maka ba. Fa'ajjil bil mukafa'ati al-qawiyya, to ka gaggautar da mai da martani mai kwari. Wato kaga irin wannan kaman ba maslaha ka yafe masa dan gara ka nuna masa iyakarsa. Ko da ke dai wannan ba yana nufin ka wuce haddi ba, amma dai ka maida masa kwatankwacinsa, ka nuna masa cewa to fa ba wai baka san cewa kana da haƙƙi ba ne ba, ko kuma ba wai dan babu yadda za a yi ba ne ba, ka maida masa martani da ƙarfi dan ya kiyaye gaba. Fa'innal hurra yakfihi malamun wannan al'abda tuslihu al'aziyya. Fa'innal hurra lallai ɗa, ana nufin kamilin mutum. Yakfihi malamun, malamun kushewa zargi, yakfihi ya ishe shi, in aka masa Allah wadai ma ya ishe shi, ko kuma aka masa wata magana maras daɗi ma ta ishe shi. Amma wa'innal abda lallai shi bawa, wato ana nufin mutumin da bai da karamci, tuslihu al'aziyya, to cutarwa ko ladabtarwa ita ce za ta gyara shi. Kamar yadda Ibn Durayd ne yake faɗa a Maqsura, qasidarsa Maqsura, yace wai al'abdu yuqra'u bil asa wal hurru takfihi malama, al'abdu bawa yuqra'u bil asa sai an zungure shi da sanda shine yake sani da cewa da shi ake, amma wal hurru takfihi al ishara a wani lafazi kuma maqala shi kuma, amma mutum mai karamci to magana kawai ta ishe shi, amma shi bawa sai an zungure shi, saboda haka shi ma wannan kamar da ya faɗa wa innal abda tuslihu al aziyya. Fa amil kulla insanin bi hukmin wa fi hadha tara fasl al qadiyya, kai mu'amala ga kowane mutum bi hukmin da hukunci ko kuma hikima. Yawa wa fi hadha, a cikin wannan tara fasl al qadiyya zaka ga wato marabar hukunci, wannan zai ainihin baka marabar hukunci wato yadda dace, kowane abu dai a yi shi a inda ya dace. Yawa akwai wanda da a yafe masa inda al-maqdira gara a ɗau mataki a kansa dan la'alla ya yi ma wani har ma zai iya tafiya yana cika baki yana cewa ai shi ya yi masu wani da wani ma, to ballantana kai, saboda haka shi ya fi ƙarfin kowa, ta irin wannan sai a ɗau mataki a kansa ba za a masa afuwa. Nan ne ƙarshen wannan ainihin batu da ya kawo shi na yin afuwa dangane da haƙƙi wanda halayya ce da ake so mumini ya sifantu da ita. Ina roƙon Allah Maɗaukin Sarki ya raba mutane da sifantuwa da ire-iren wannan halaye ga rayuwarmu, sai ya zama mataki babba na fatanmu na samun afuwa a wurin Allah Maɗaukakin Sarki. Domin masu laifi ne ba wani mutum da zai gama da Allah face yana da sai an same shi da laifuffuka, amma in ka zan mai afuwa ga bayin Allah mu nuna jin ƙai, to sai Allah ta'ala ya mu'amalance ka da irin abinda ka mu'amalance bayinsa da shi. Muna roƙon Allah ta'ala ya bamu sabati, Allah ya mana afuwa. Ne za mu tsaya zuwa wani darasi insha Allah. Na'am. Ban gane in mutum abinda yawwa abinda ke faɗa shi ne, kamar misali a ce mutum kare ko wani abu, yawwa idan kamar da shi mai littafin ke nuna wa hata wannan kalmar ya kamata ka ce ni ba kare bane madin ka ce da shi kai ma kare ne amma sai nake cewa amma ko da ka ce da shi kai ma kare ne babu laifi amma mummunan abun shine in yace ya kasafe yace dan lewa ko mazinaci misali to kaga misali ya faɗa maka kalma ce ta kasafi to bai haƙaƙe kai hakan kake ba to kai ma in ka faɗa masa ka tamkar ka faɗi abinda baka haƙaƙe yana yi ba to madadin wannan kar ka faɗi wannan in ko dai ka yafe Allah zai san Allah shi zai yi hukunci a kansa ko kuma ka daga maganar zuwa ga hukunci da zai tuhume shi akan menene shaidu da yake da su akan abin da yake da'awa akan ka in ba haka ba sai a masa haddi ko ba haka ba amma ba za ka masa kazafi ba ya zagi iyayenka ba za ka zagi iyayensa ba wa in ma zagin ne har wanda zai halatta za ka yi shi to sai dai shi za ka zaka amma ba iyayensa ba domin iyayensa ba su maka wani abu ba ya zalunci iyayenka ba za ka zalunci iyayensa ba wace ne abin da ke so ya ce Allahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum